إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masjidut tauhid wanda yake kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisin da muke karatun tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wannan ita ce halka ta 76 a wannan yammaci na Alhamis 15 ga watan Rabi'ul Thani hijran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yayi daidai da 10 ga watan 11 shekara ta 2022 idan ba a mance ba har yanzu ba mu goshe ba muna karatu cikin babin da yake bayani kan yadda sayyidina Abubakar Allah yarda da shi ya ayyana sayyidina Umar a matsayin jagora na musulmai wanda zai mai bayan sa a bayan rasuwar sa wannan maudu'i mun yi ishara a halkar da ta gabata cewa sayyidina Abubakar ya bi matakai guda 5 wajen ayyana sayyidina Umar Allah ya dada su gaba daya a matsayin wanda zai mai gurbin sa bayan rasuwar sa mataki na farko mun yi karatu a kansa ya gabata shine shawartar sahabbai da sayyidina Abubakar yayi ya shawarci waɗanda suke daga cikin masu falala cikin sabiqunal awwalun min al muhajirin wal ansar ya shawarce su a ɗaiɗaikun su kuma ya shawarce su a jama'a a dunkule sai muka je mataki na biyu da sayyidina Abubakar yabi wajen zaben sayyidina Umar da ayyana shi a matsayin wanda zai mai gurbin sa shine shifta imla'i dictation da sayyidina Abubakar Allah ya dade shi yayi wa sayyidina Uthman akan ya rubuta wasiya dangane da wanda zai mai gurbin sa mun karanta wannan gaba ko wani sashe na wannan gaba ba mu cin masa ba mu karkare ba lokaci ya kure mun gani a halkar da ta gabata sayyidina Abubakar yana imla'i wa sayyidina Uthman akan ya rubuta bismillahir rahmanir rahim hadha ma ahida Abubakar ibn Abi Quhafata ila al muslimin amma ba'd wannan mun karanta shi bayan ya fadi wannan lafazi sai ya suma mun karanta wannan bayan suman sa sayyidina Uthman sai yayi maza sai ya rubuta fa inni istakhlaftu alaykum Umar ibn al-Khattab wa lam alukum khaira wannan shi ma mun karanta shi nassin da sayyidina Uthman ya rubuta mun karanta yace thumma afaqa Abubakar kenan yanzu wannan imla'i da sayyidina Abubakar yayi wa sayyidina Uthman nassin ya zama nasu ne su biyu ba na Abubakar bane kawai Allah ya dade shi bangaren nassin farkon nassin imla'i ne na sayyidina Abubakar da yayi wa sayyidina Uthman karshen nassin kuma gundarin abin da ake so a rubuta din daga sayyidina Uthman ne wato shi da kansa ya rubuta ba tare da imla'i na sayyidina Abubakar ba kenan wannan wasiyya ta sayyidina Abubakar ba daga gare shi shi kadai bane, bangaren ta daga gare shi, bangaren ta kuma daga sayyidina Uthman, Allah ya yarda da su gaba daya. Thumma afaqa Abubakar, sai sayyidina Abubakar ya farfado daga sumar da yayi, faqala, sai yace, yace wa sayyidina Uthman kenan, iqra alayya, karanta mu, tunda sanda ya suma ai bai kammala rubutun ba, yana so ya ji ina ya tsaya akan ya dora, ka gani tunda ya fara bai gama ba sai ya suma, to yanzu da ya farfado yana so a karanta masa ya ji ina ne yayi waqafi lokacin da ya suma, sai ya dora daga inda ya tsaya. Faqara alayhi, sai sayyidina Uthman ya karanta wa sayyidina Abubakar, ga abin da ya karanta masa, bismillahir rahmanir rahim, hadha ma ahida Abubakar bin Abi Quhafata ila al muslimin, amma ba'du fa inni istakhlaftu alaykum Umar ibn al Khattab wa lam alukum khaira. Wannan shine abin da sayyidina Uthman ya rubuta masa, afwan, ya karanta masa. Fakabbara Abubakar, sayyidina Abubakar da yaji sai yayi kabbara kaman wasiya ta cika, kenan ba abin da sayyidina Abubakar yake da bukatar ya kara, dama abin da yake so ya gaya wa sayyidina Uthman ya rubuta shikenan, san da ya suma sayyidina Uthman ya rubuta. Tunda gabata ta farko kamar yadda muka yi bayani, bismillahir rahmanir rahim, hadha ma ahida Abubakar bin Abi Quhafata ila al-muslimin, bayan ya bude da bismillah yace wannan shine wasiyar da Abubakar dan Abu Quhafa yayi zuwa ga musulmai. Amma ba'ad, bayan haka, kafin a rubuta wasiyar sai ya suma, sayyidina Uthman sai ya karasa ta, fa inni istakhlaftu alaykum Umar ibn al-Khattab, lallai ni na jagorantar akan ku Umar dan Khattab, na jagorantar da Umar dan Khattab akan ku, ya san shine abin da sayyidina Abubakar yake so a rubuta masa. Wa lam alukum khaira, ban tauye muku akan alkhairi ba, duk wani alkhairi da ya kamata ban tauye ba, na fito muku da shi, kenan zaben Umar alkhairi ne, babu alkhairin da ya kai shi bai tauye ba. To wannan shine abin da sayyidina Uthman, Allah ya dade shi, ya karanta sayyidina Abubakar sai yayi kabbara, ya ji dadin abu, ya ji dadin wannan wasiya. Fa kabbara Abubakar, sai sayyidina Abubakar yayi kabbara kaman anan muka tsaya ko in ba da manti ba. Shine muka ce idan abu ya burge ka ba ihu za ka yi ba, sai kai kabbara. Me hikimar yin kabbara? Wannan abu da ya burge ka, waye ya sa shi ya faru haka har ya burge ka? Ba Allah bane? Kaga Allah ya kai, ya kawo, ya isa mabuwayi, ya daukaka, ya girmama, da har ya sanya wannan abun ya faru ta yanda ya burge ka, sai ka girmama shi. Shine hikimar mutum yayi kabbara a lokacin da abu ya faru wanda ya kayatar da shi, ya burge shi, ba wai yayi ihu ko yayi tafi ba. Dabi'a ce ta wanda ba musulmi ba, mu kuma an hore mu mu saba musu, duk abin da suka yi mu saba musu, ko da abin da suka yi addini ne, ina ya gaba addini ba, ko addini suka yi an hore mu saba musu. Ai akwai misalai, mun san su suna nan ba iyaka, sau shi shurin masaki suna yin aikin hajji, sai su in sun je Arfa suna barin Arfa kafin rana ta faɗi. Annabi ya ce mu saba musu, mu bar Arfa bayan rana ta faɗi. Kaga ibada ne wannan, amma aka ce mu saba musu. In sun je Muzdalifa ba sa barin Muzdalifa sai rana ta fito, in sun kwana kenan washe gari ranar sallar layya. Annabi ya ce mu saba musu, mu bar Muzdalifa kafin rana ta fito. Yahudawa sun yi azumin Ashura, Annabi ya yi, sai ga ya yi kamanceceniya da su, shi kuma ba so ya kamanceceniya da wanda ba musulmi ba, sai ce la in baqitul qadila la asumanna tafi'a, in har Allah ya sa na saura na rayu har baɗi ta zo, to zan saba musulmi sai na yi 9 da 10, su kuma su yi 10. Kaga a wannan surar Annabi ya saba musu, ya ce khaliful yahuda, ku saba ma yahudu da nasara, ku tsaidage mu, ku saisaye gashin baki, ku saba musu. Nasara sai su kwashe gemunsu, to sai aka ce ku saba musu. To kaga ba a son kamanceceniya da yahudu da nasara, ba a son kamanceceniya da wanda ba musulmi ba. Yanzu ɗabi'a ce ta wanda ba musulmi ba, in abu ya burge shi ya buga tafi rap 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 rap, mu kuma aka ce kan mu koyi da su. sannan mummunan dabi'a ce ta shedanu in abu ya burge mutun yayi ihu to me kamata kai in abu ya burge ka kace Allahu akbar kai kabbara ka daukaki Allah ka girmama Allah saboda shi ya hukunta wannan abun ya faru ta yanda ya kayatar da kai saboda ya kara maka bisa wannan ni'ima da ya maka wa ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid kaga wannan kabbarar da kai wani nau'i ne cikin nau'uka na godiya bisa wannan ni'ima da ya ma na hukunta abin da zai kayatar da kai ya burge ka yanzu duk abin da ya burge mutun shi ma ni'ima ne abu ya faru gare ka kuma ya burge ka ai ni'ima ce to godewa Allah daga cikin fiskoki na godiya wa Allah kar kai kamancece niya da wanda ba musulmi ba wajen gode masa kai kamancece niya da dabi'a irin ta musulmi wannan ita ce dabi'ar da annabi ya tafi akai da shi da sahabbansa idan abu ya kayatar da su ya burge su sai su kabbara su girmama Allah saboda shi ya hukunta faruwar wannan abun ta yanda ya kayatar da su to kaga daga cikin fiskokin su gode wa wannan ni'ima ta Allah koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi da sahabbansa ga Abubakar nan yayi kabbara da yaji an rubuta wasiyar yanda yake so dama Umar din yake so yayi wasiya akan ya zamanto wanda zai jagoranci al'umma musulmi a bayan sa waqala sai sayyidina Abubakar yace araka sitta an yaktalifa an-nasu in tulittu fi ghashyati wannan shine martanin da sayyidina Abubakar ya mayarwa sayyidina Uthman da yaji ya rubuta abin da yake so ya rubuta abin da dama shine cikin zuciyarsa ya burge shi ya kayatar da shi sai ya ce araka khifta an yaktalifa an-nasu ina gani dai abin da yasa ka rubuta wannan nasi cewa sayyidina Umar ya zama jagora bayana kana tsoro kar bayan rasuwata tunda ban kammala wannan wasiya ba mutane su samu sabani wasu su ce a cikin mutane kaza ya kamata a samu jagora su ce a cikin mutane kaza kamar yadda ya faru a bayan rasuwan annabi muhajirun suka ce cikin muhajiruna ya kamata a samu ansar suka ce cikin ansar ya kamata a samu to sayyidina Uthman ya ji tsoron maimaituwan abin da ya faru lokacin da annabi ya rasu da ake kaikawan ayyana wanda zai mai gurbin annabi ya zama jagora sayyidina Uthman shine sayyidina Abubakar yace kaman ka ji tsoron haka kar sabani ya maimaitu kamar yadda ya faru lokacin rasuwar annabi iniftulittu fi ghashiyati inna mutu mutuwar bazata a wannan sumar da nayi ma'ana sumar da nayi na wuce ta can mutun yakan suma ya farfado in akwai sauran rayuwarsa wani kuma in ya suma in kwanan ya kare sai ya wuce ta can sai ce to kajiye wa al'umma tsoron kar su samu sabani in har na wuce a suman da nayi iftulittu shine mutuwar ba shiri mutuwar ba zata mutuwar karab daya mutum zai iya suma a yi tsammani ya farfado to in ya wuce ta can kaga ya saba wa tsammani sai zan mutuwar ba zata to ka je wannan suma tawa kar in wuce ta can wannan yasa ka rubuta wannan wasiya ko yake ga sayyidina Uthman qala na'am sai sayyidina Uthman ya ce eh kwarai kuwa na ji tsoro kar suman da kai ran ya tafi ta can in ran kuma ya tafi ta can baka ayyana wanda kake so ka ayyana ya mai gurbin ka ba mutane kuma kar a wayi gari su zo su yi sabani tunda in ba mu mance ba a lokacin da yake shawartan zarata cikin sahabbai wanda suka yi ta bashi karfin gwiwan ayyana sayyidina Umar suka bada goyon baya 100% akan ayyana sayyidina Umar saboda alkhairinsa da falalarsa da matsayinsa ai akwai martani da ɗaya daga cikin su ya masa wanda shi baya tare da ayyana sayyidina Umar ko Talha ibn Ubaidillah yace me zaka je ka ce wa ubangijinka idan ya tambaye ka me yasa ka jagorantar da Umar akan al'umma bayan ka san tsananinsa akan al'umma ka kenan yanzu idan ya fadi ya rasu ba tare da yayi wasiyar wanda zai mai gurbin sa ba za a iya samun mai tunani irin na Talha da in an zo kokarin yi ma sayyidina Umar din mubaya'a yace a shi baya da ra'ayi to kaga anan kuma sai a samu sabani to shine abin da sayyidina Uthman ya je wa tsoro yasa yayi maza ya rubuta sunan sayyidina Umar Allah ya dade su gaba da kala sai sayyidina Abu Bakar ya ce jazakallahu khairan anil islam wa ahli to Allah ya saka maka da alkhairi bisa wannan nagartar da kai wa musulunci saboda wannan nagarta ce wa musulunci duk wani abu da zai kawo sabani ko kuma ya kawo bambanci ko ya sa a yi taje kaka dawo ba a cika san sa ba a musulunci to kaga yayi nagarta wa musulunci da ya toshe kofar sabani da ya toshe kofar kai kawo sannan kuma yayi nagartawa musulmai shine wa ahlihi ma abota musulunci sune musulmai su ma ya takaita musu hanya ya hutashe su daga wahalan kokarin bankado da wanda zai mai gurbin sayyidina Abu Bakar Allah ya dade shi kaga ya takaita musu hanya ya takaita musu wahala ya gadarta musu kai kawo da ya rubuta sunan sayyidina Umar Allah ya dade su gaba da kenan ya cancanci a masa wannan addu'a ta fatan alheri wannan addu'a mai girma addu'a ce mai girma sayyidina Abu Bakar Allah ya dade shi yayi wa sayyidina Umar in aka ce Allah ya saka maka ai babu sakamakon da yafi na Allah yanzu duk wani wanda zai ma sakayya sakayyarsa ta biyo bayan ta Allah sakayya Allah ita ce sama in har Allah ya saka maka shikenan kai kanka ka hau tudun mun tsira kakarka ta yanke saka shi yasa aka ce idan mutum ya ce jazakallahu khairan to ya kai makwara wajen yi maka addu'a babu addu'ar da ta kai wannan Allah ya saka maka da alkhairi alkhairi kuma yana da fadi kaga Allah zai saka maka da alkhairi na duniya ya kuma saka maka da alkhairi na lahira duka nasa ne da duniyar da lahirar duka tasa to mu yanzu inda mutum zai maka abu kace mu jazakallahu khair sai ya gaba kamar yayi komai ba jazakallahu khair wani ka dai sani a addu'a jazakallahu khair ina so ka sani shi yana ga wannan jazakallahu khairan din ba komai bane alhali kuma duk wani addu'a da jazakallahu khairan nan ta mai ta game shi in dai mutum yace jazakallahu khairan to ya gama yanzu alkhairi alkhair duk wani jinsin alkhairi yana roƙon Allah ya saka maka da shi a rayuwarka ta duniya duk wani jinsin alkhairi yana roƙon Allah ya saka maka da shi a rayuwarka ta lahira kaga ba addu'ar da ta kai wannan kenan yanzu in mutum yace jazakallahu khair ka jinjina masa saboda me ya maka addu'a mai girman gaske to wannan shine mataki na biyu da sayyidina Abubakar ya bi wajen kokarin ayyana sayyidina Umar ya zamanto wanda zai mai gurbin sa a matsayinsa na jagora na musulmi to yanzu zamu je ga mataki na uku wato ya bi abin mataki har matakai guda biyar mun gama mataki na farko shawari da ya nema kuma galibin su majority suka bashi shawari akan cancanta sayyidina Umar ya mai gurbin sa mataki na biyu shi ma yanzu mun gama shi imla'i da yayi shifta da yayi na rubuta wasiya kan sayyidina Umar ya zama shi zai mai gurbin sa ya rubuta wasiya zuwa ga al'umma musulmi to yanzu zamu je ga mataki na uku da sayyidina Abu Bakar ya bi wajen ayyana sayyidina Umar a matsayin jagora na musulmai bayan rasuwarsa yace wa aqarraha Abu Bakr min hadha al-mawdi to daga wannan gabar da sayyidina Uthman ya rubuta sayyidina Abu Bakr bai ƙara komai ba sai ya karrara ta ya tabbatar da ita kaman yanzu ya sa stamp ya yarda ya bada approval kan wannan wasiya da sayyidina Uthman ya rubuta wato yayi approval ya karbe ta 100% ya yarda da ita ya sallama baya bukatan ya kara ko harafi ya sa stamp a jiki yayi signing kenan ya yarda da ita shine a karraha ya tabbatar da ita ya yarda da ita ya karbe ta iya gabar da sayyidina Uthman ya rubuta kenan baya bukatan ya kara komai dama abin da yake so ya rubuta sayyidina Uthman ya hutashe shi ya rubuta shikenan kaga yanzu ya huta thumma ashrafa Abu Bakr على الناس فقال لهم اترضون بمن استخلفت عليكم تو yanzu tunda ya yarda da wannan wasiya da sayyidina Uthman ya rubuta. To mataki na gaba da yaje thumma ashrafa Abubakar ala nas, sai Abubakar ya fito kenan yana jinyar a cikin gidansa, sai ya fito ya bayyana ga mutane. A ina ya bayyana ga mutane? Zai iya yuwa a masallaci, tunda gidansa akwai kofa da yake shigowa ta masallaci, matattaran mutane kuma shine masallaci. A nan ne ake zartar da komai a zamanin Annabi. Masallaci nan ne makaranta zamaninsa da zamanin kalifofinsa. Masallaci nan ne kotu gurin hukunci. Masallaci nan ne dandalin tarbiyya da za a bada tarbiyya. Nan ne gurin raba ganima. Nan ne gurin jan hankali. Nan ne gurin wa'azi. Nan ne gurin fadakarwa. Nan ne gurin nasiha. Nan ne gurin sulhu. Ka kenan masallaci ya tattaru komai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ina sayyidina Abubakar ya bayyana masallaci? Saboda kofar gidansa ya shigo ta cikin masallaci. Lokacin da aka gina masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan hijiransa zuwa Madina, galibi kofofinsa habbansa dake kewaye da wanda gidajensu ke kewaye da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, galibin kofofinsu suna shigowa ta masallaci. Zaka samu mutum yana da kofofi guda biyu. Akwai kofar da zai shigo ta masallaci, akwai kofar kuma da zai fita ta waje, wani kuma iya kofar masallacin ne ma. Shi yasa aka ce wala taqrabu salata wa antum sukara wala junuban illa adiri sabilin, me farkon ayan ne? Hatta taghtasilu. Na'am. Okay, ita ce dai ayar ko? La taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban, ita ce ayar. Wala junuban illa adiri sabilin hatta taghtasilu. Cewa da aka yi adiri sabilin, tunda kofar su ta cikin masallaci ne, yanzu mutum yana so ya fito daga gidansa, sai ya shiga ta masallaci ya fita. To sai shine aka masa sassauci, adiri sabilin hatta taghtasilu, har sai kun yi wanka. To da galibin kofofin gidajensu ta cikin masallaci ne, wani kuma yana da kofofi guda biyu. Kofa ɗaya ta cikin masallacin da in an kira sallah ba sai ya wahala ba kai tsaye kawai zai shigo masallaci ayi sallah. Kofa ɗaya kuma ta can waje, zai fita ya tafi kasuwa, zai fita ya tafi bukatunsa, zai fita ya tafi sana'arsa, zai fita ya tafi bugabugansa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya ƙara nuna musu kima na masallaci a gurinsa da kuma gurin Allah subhanahu wa ta'ala, bayan ɗan wani lokaci sai ya ce suddu kulla khawkatin illa khawkata Abi Bakar. Ya ce duk wanda ƙofarsa take ta cikin masallaci ya toshe, ya zama ƙofarsa kawai ta can waje ne. In yana son shigowa masallaci sai ya fito ta waje ya zo ya shigo ta ƙofar masallaci. Kowa ya toshe ƙofarsa, ƙofar gidansa ta cikin masallaci, ya bude ta can waje. Illa khawkata Abi Bakar, ƙofar Abubakar ne kawai shi na masa izini ba sai ya toshe ba. Ma'ana shine kawai aka kebe, shine kawai aka cire, shi kawai aka yarda ya bar kofarsa, kofar gidansa ta cikin masallaci. Amma banda Abubakar kowa ya toshe kofarsa. Nan yanzu sai zo mu saura kofofi guda biyu ta cikin masallaci, kofar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kofar Abubakar. To kaga kenan sayyidina Abubakar ta kofar gidansa da ke cikin masallaci, bayan wannan wasiyar ta kammalu ya karbe ta ya yi approving, sai ya bayyana ga sahabban Annabi daga kofarsa da ta shigo ta cikin masallaci. Wannan akwai wata ishara da malamai suka yi a wannan gabar, umurni da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayar na toshe dukkan kofofi banda kofa Abubakar, zai fito maka da ishara da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi kan cewa bayan rasuwansa wanda ya kamata ya mai gurbin sa shine Abubakar. Me hikimar da ta sa Annabi ya ce a bar kofarsa? Ta yanda in ya zama jagora ba zai masa wahalan shigowa ba, tunda masallaci nan ne ake kulla komai. Duk wani abu da za a kulla, komai ya ka za a tura, rundunar yaki a masallaci ake tura to kuma wannan yana wuyan shugaba jan sallah yana wuyan shugaba karantarwa yana wuyan shugaba umurni hani duka to in ya zama kofarsa ta cikin masallaci ne kaga cikin sauki zai fito zuwa ga al'ummar da yake jagoranta shine malamai suka cannan zai nuna maka ishara ta annabi sallallahu alaihi wa sallam kan cewa bayan sa sayyidina abubakar shi ya cancanta ya mai gurbin sa tunda yace kowa ya toshe kofarsa banda abubakar Allah ya dade shi anan yace thumma ashrafa abubakar ala an-nasi fa qala lahum atarduna biman istakhlaftu alaykum sayyidina abubakar sai bayyana ga mutane ma'ana ya shigo daga gidansa ya shigo masallaci suna zanzaune sai ce musu atarduna biman istakhlaftu alaykum shin za ku yadda da wanda zan jagorantar akan ku in ba ku mance ba mataki na farko ai ya nemi shawarin su ko da kawai yanzu me ya kamata yayi ya fito yayi announcement cewa na ayyana wani ya zama jagora a'a sukan yi la'akarori masu tarin yawa kuma sukan girmama sashi sahabban annabi sashi na girmama sashi yanzu a matsayin sa na shugaba inda zai fito ma ya bada umurni koda bai shawarci kowa ba ai tasha tunda umurnin da ya bayar ai babu sabawa Allah ciki to amma a'a suna girmama juna sashi na girmama sashi shi a matsayin sa na shugaba yana girmama waɗanda yake jagoranta wannan shine shugaba na kwarai kana jagoranta al'umma amma kana ganin kimar su saboda suna da kima duk inda dan adam yake yana da kima wulakanta dan adam kuskure ne duk matsayin da Allah ya baka a duniya wannan matsayin da ya baka dama ka wulakanta dan adam ba in ko ka wulakanta dan adam ka shige su Allah ya karrama shi kai kuma ka tabar da shi ka wulakanta shi walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr haka Allah ya fadi cikin alqur'ani yace ƴaƴan annabi adam mun karrama su kenan tunda Allah ya karrama su kai ma ka karrama su kaga kenan ba daidai bane wulakanta dan adam duk matsayin da kake da shi duk dukiyar da kake da ita wannan bai baka dama ka wulakanta dan adam ba kana jagoran su bai baka dama ka wulakanta su ka ci zarafin su ka tozarta su ba addini bai yadda da wannan ba to haka kuma sahabban annabi suka rayu zaka ga shugaba ne akan al'umma amma yana ganin kima su kuma yana girmama su kuma yana girmama tunanin su da ra'ayin su shi yasa anan gurin yake cewa atarduna biman istakhlaftu alaykum shin za ku yadda da wanda zan jagorantar akan ku kaga wannan ra'ayin su yake so yaji dukan su kaga wannan na farko akwai girmama su a matsayin su na waɗanda suke talakawan sa a matsayin su na waɗanda suke karkashin sa yana girmama su kuma yana girmama tunanin su da ra'ayin su da yi gaban kansa ba fa inni wallahi ma alautu min juhdir ra'yi wala wallaitu za qaraba yana fito da hanzarin sa yana cewa duk da kaga ya tambaye su amma duk da haka yana fito da uzurin sa da hanzarin sa kar su ga kaman yayi abin da bai dace ba yana kokarin bayyana musu hanzarin sa da kuma uzurin sa su yadda da shi su fahimce shi haka ake so shugaba ya zama cikin al'ummar sa shugaba na kwarai yayi dauko hoto na jagorancin kalifofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wanda suka biyo bayan su tare da kyautatawa ya dauko hoto da sura nan da suka jagoranci al'ummar su wannan shi zai baka dama kai kyakkyawan jagoranci ga al'umma yace fa inni wallahi ma alautu min juhdir ra'yi yace wallahi ni ban gaza ba wajen kokarin fito da nagartaccen ra'ayi wajen zaben wanda zai mai gurbin sa kenan bai gaza ba bai yi kasa a gwiwa ba bai kasa ba wajen kokarin fito da tataccen ra'ayi nagartaccen ra'ayi dangane da wanda zai mai gurbin sa ka kenan sai da ya tantance bai yi zaben tumin dare ba wala wallaitu za qaraba sannan kuma ban jagorantar da
dangi na ba ba wai dan wane shi dangi na bane tunda yanzu zan tafi yazo mai gurbi na a ban yi haka ba kenan wanda zai jagorantar ba dangin sa bane ba shi da alaka da shi ta kusa sannan kuma har ila yau bai gaza ba wajen kokarin fito da ra'ayi nagartacce akan wanda zai mai gurbin sa wa inni qad wallaytu alaykum umar ibn al-khattab lallai ni na jagorantar da Umar dan Khattab akanku wannan shine abin da ya bayyana musu yake so ya ji menene ra'ayinsu shin sun yadda sun amince sun sallama Umar da ya jagoran Sayyidina Abubakar ya jagorantar da Umar akansu sun yadda ya zama jagoran su sun amince yace fasma'u lahu wa ati'u ku ji daga gare shi duk umurnin da zai baku ku ji kuma sada'a saboda shi ya san ba zai ba su umurnin da ya kauce akan hanya ba shi yasa yace fasma'u lahu wa ati'u duk umurnin da zai baku ku ji kuma sada'a sannan duk hanin da zai hane ku daga gare shi ku ji ku hanu shine fasma'u lahu wa ati'u ku ji umurnin da zai baku wa ati'u kuma ku masa biyayya ku ji hanin da zai hane ku wa ati'u ku hanu kuma sa biyayya wajen hanuwa shine fasma'u lahu wa ati'u wato idan kana duba maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga suna maganganu ne karkashin nassoshi na alqur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yanzu ce musu da yayi fasma'u lahu wa ati'u wannan nassi ne na alqur'ani kuma nassi ne na hadisi Allah subhanahu wataala yana cewa alladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum kaga yanzu tunda ya jagoran musu da ya jagorantar musu da sayyidina Umar to abin da yake so daga gare su su yi biyayya sayyidina Umar kamar yadda Allah musu umurni ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum ku yi da'a wa Allah kuma ku yi da'a wa manzon Allah da jagorori daga cikin ku kaga umurni ne na Allah subhanahu wataala to yanzu tunda ya jagorantar musu da sayyidina Umar akan su kuma in sun yadda cewa eh shi jagoran su ne to yanzu gashi yana horon su da su ji umurnin sa su masa da'a su ji hanin sa su yi da'a wajen hanuwa daga hanin sa saboda Allah ya ce wa ulil wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum kaga kenan ku cika wannan umurni na Allah subhanahu wataala sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisin da al-Irbab bin Sariya aka samu da gare shi hadisin Irbab bin Sariya wanda Imam Ahmad ya fitar cikin musnad dinsa Abu Dawud ya fitar cikin sunan dinsa Tirmidhi ya fitar shi ma cikin sunan dinsa Ibn Majah shi ma fitar cikin sunan dinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaikum 'abdan habashiyan جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم yace ina muku wasiya da takawa tsoron Allah subhanahu wataala sannan kuma ku ji daga shugaba kuma sada'a inji annabi yana wasiya wa al'ummarsa su ji daga shugaba su masa da'a wannan shugaban koda kasashen shugaba ne yanzu su a matsayin su na larabawa ai laraba Allah ya daukace su yanzu a duniya akwai kabilar da ta kai kabilar Laraba daukaka babu me yasa saboda harshe ne na Qur'ani me yasa harshe ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tunda harshen Qur'ani ne kuma harshe ne na manzon Allah kenan a duniya kaka ba yaran da yake wannan yare girma shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi aiko annabin sa sai ya aiko shi cikin yare mafi girma a duniya to cikin yaran ma akwai yaran akwai kabilar da tafi daukaka sai Allah ya aiko shi cikin kabilar da tafi daukaka yanzu duk kabilun Laraba baya kabilar Quraysh ba kabilar da ta kai kabilar Quraysh daukaka to Allah sai ya aiko annabi cikin kabilar Quraysh to cikin kabilar Quraysh din ma ba kabilar da ta kai kabilar Banu Hashim annabi sai zama ya fito daga cikin kabila mafi girma mafi daukaka ita ce kabilar Banu Hashim yanzu a duniya kakaf ba kabilar da ta kai kabilar Banu Hashim daukaka a gurin Allah subhanahu wataala to sai a wayi gari yanzu ku kuna larabawa Allah ya daukake ku da wannan yare na larabci sai a kawo bawa ba da ba bawan ma bakin fata ba balarabe ba a ce shine shugaban ku to dole ku ji kuma sada'a inji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan komin kashin shugaba inda aka sa shi cikin al'umma aka ce shine shugaban su annabi wasiyarsa ga al'ummar sa su ji su masa da'a kaga wannan yake nuna wajibcin da'a wa shugaba koda ko shugaban mutumin banza ne dole ne a masa biyayya koda azzalimi ne dole a masa biyayya matukar umurnin da ya bayar bai saba Allah ba kenan yanzu shugaba ya bada umurni mutum ya saba umurnin shugaba alhali wannan umurnin bai saba Allah ba to ya saba Allah da manzansa saboda Allah da manzansa su suka yi umurni ai biyayya wa shugaba yanzu ba akwai tsari da ake fitarwa ba misali na dokokin hanya gwamnati ta tsara abin ayi kaza ayi kaza ayi kaza yanzu wanda ya saba Allah da manzansa misali bari mu buga mana misali yanzu an sa wannan na wannan run about din yanzu ga misali titi ba akwai mai tafiya ba akwai mai dawowa sai a gwamnatance aka ce laifi ne kuskure ne an hana kai da kake zaka tafi ka shiga hannun mai dawowa gwamnati ta hana aran hannu ko mutum sai ya ce wallahi shi kan gwamnatin nan yaushe ma tayi abin da ya dace azzalumin gwamnati kaza kaza wallahi bari ya bi ina ma dokokin yaushe ake dabbakawa sai ya bi to in yi haka ya saba Allah da manzonsa duk umurnin da zai zo daga shuwagabanni koda shuwagabannin azzalumai ne matukar umurnin bai saba umurnin Allah ba bai saba wa karantarwan addinin musulunci ba maslaha ne na al'umma mutum ya saba wannan umurnin to ya saba Allah da manzonsa wannan ita ce ka'ida to shine sayyidina abubakar yake musu ishara zuwa ga nassoshi na alqur'ani da hadisi cewa fasma'u lahu wa ati'u ku ji daga wannan shugaba da na ayyana a kanku ku ji daga gare shi kuma ku masa da'a umurninsa ku aikata haninsa ku hanu menene martaninsu faqalu sami'na wa ata'na sai suka ce mun ji kuma mun yi biyayya sahabban annabi kenan tarbiyan annabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyan annabi ba a samun matsala da su akan irin wannan al'amari babu tababa ba ja'ija kuma annabi dama haka ya dora su akai a hadisin Hudhaifa dan Yaman Allah ya jaddada shi annabi yake cewa akwai jagorori da za su zo a bayansa ba sa shiryuwa da shiryarsa ba sa bin sunnarsa ba sa bin tafarkinsa zukatansu kaman zukatin shedanu sai Hudhaifa ya ce to ya rasulullahi yanzu idan na riski irin waɗannan shugabanni ya zanyi annabi ya ce tasma wa tuti ka ji ka masa biyayya umurnin da ya baka ka aikata hannun da ya hane ka ka hannu ya ce ya rasulullah koda ya zalunce ni yayi babakere kan dukiyata yayi rubda ciki kan dukiyata ya daki bayana annabi ya ce koda ya zalunce ka yayi babakere kan dukiyarka ya daki bayanka ka ji ka masa biyayya shi haƙƙinsa ne ka masa biyayya kai ka bada haƙƙinsa da yake wuyanka shi kuma haƙƙinka da yake wuyansa wannan Allah zai karfa maka kaga kenan ba hujja bace mutum ya ce to ai shugaban nan ya zalunce ni ya tauye min haƙƙina ya rike min abu kazana ni ma umurnin da ya bayar ba zan yi ba wannan ba hujja bace kenan in ya halaka kai ma sai ka halaka alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum kai ka kiyaye kanka wani wanda ya bata ba zai cutar da kai ba in har kai ka shiru in misali Allah ya kaddara cewa zai masa hukuma bisa haƙoƙinka da ya tauye kai ma sai ka ce ni ma amun hukuma saboda na haƙƙi tauye ni ma zan tauye haƙoƙinsa ni ma amun hukuma zaka yadda da hukuma Allah kai ka wajen tseratar da kanka shikenan wanda kuma ya bata ba zai cutar da kai ba in har kai ka shiru la yadhurrukum man dalla idha hadaytum in ji Allah subhanahu wa ta'ala ka kenan ba hujja bace ta biyayya wa shugaba kan cewa sai in ya sauke haƙinka da yake wuyarsa to in ya sauke sai ka masa biyayya in bai sauke ba za ka masa biyayya ba hujja bace annabi ya ce wa Hudhaifa ka jika masa biyayya ko da ya zalunce ka yayi rubda suke kan dukiyarka ya daki bayanka ya cutar da kai ya ma kaza annabi ya ce ka jika masa biyayya to wannan tarbiyan annabi kenan sahabban annabi suka ce mun ji mun yi biyayya wannan ita ce mataki ta mataki na uku da sayyidina abubakar ya bi wajen kokarin jagorantar da sayyidina umar ya zamanto khalifa a bayansa to sai mu je ga mataki na hudu yace wata wajjaha as-siddiqu bid-du'a'i ila Allah yunajihi wa yabuthu kawamin nafsihi wa huwa yaqul Allahumma wallaytuhu bighayri amri nabiyyik wa lam urid bidhalika illa salahahum wa khiftu alayhim al-fitnata to a can tunda yanzu ya tsallake matakai guda uku mataki na farko ya nemi shawarwari kuma ya samu shawarwarin da suka kamata wanda kuma suka yi daidai da fahimtarsa da tunaninsa da ra'ayinsa na biyu yasa aka rubuta wasiya kan Umar ya mai gurbinsa na uku ya fito da wannan wasiya tasa yana so ya ji ra'ayinsu ya ayyana musu cewa wasiyar da yayi shine sayyidina Umar ita ce sayyidina Umar ya mai gurbinsa za ku ji ku masa biyayya suka ce za mu ji mu masa biyayya ce to ku masa da'a kaga yanzu abu ya kulluko matakai guda uku nan da ya bi ya nuna maka cewa yanzu ya sanya sayyidina Umar a matsayin wanda zai mai gurbinsa bayan rasuwansa kuma al'umma musulmi sun masa muwafaka sun yarda to mataki na hudu da ya je sai ya fuskantar da akalarsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana roƙon Allah madaukakin sarki yana ganawa da Allah wa yabuthu kawamin nafsihi yana fitowa Allah subhanahu wa ta'ala yana zubowa Allah subhanahu wa ta'ala yana kwaranyowa Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya rufa a cikin zuciyarsa tare da cewa Allah ya fi shi sanin abin da ke cikin zuciyarsa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur wa huwa yaqul yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ya ubangijina wallaytuhu bighayri amri nabiyyik na jagorantar da shi wace nan sayyidina Umar ko na jagorantar da shi ba tare da umurnin annabinka ba saboda annabi ya koma ga Allah da yayi umurni cewa wane ya zama jagora ba ya dai yi isharori da suke nuna cewa Abubakar shi zai mai gurbinsa bayansa Umar zai biyo bayan Abubakar akwai isharori masu tarin yawa akan wannan nasoshin hadisai barkatai Nabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune wata rana tare da sahabbansa sai yake ce musu iqtadu billadhain min ba'di marwaitin hadisin yace wa ashara ila Abi Bakr wa Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi koyi da mutum biyu da za su zo bayana sai yayi ishara zuwa ga Abubakar da Umar malamai suka ce shin wannan yana nuna kenan kasi koyi da kowa sai Abubakar da Umar a'a abinda annabi ke ishara anan shine Abubakar da Umar ne za su zamanto jagorori a bayansa to ayi musu biyayya ayi koyi da su kaga wannan ba yana nuna iya su ne kawai za a yi koyi da su ba a za a yi koyi da duk lokacin sahabbai amma isharar da annabi yake shine su za su zamanto jagorori a bayansa ɗaya na biye wa ɗaya kaga kenan annabi bai dai nassanta cewa Abubakar ya zama jagora bayansa Umar ya zama jagora amma yayi ishara ga hadisin mafarkin annabi ko kan jarwa a rijiya yace ra'aytuni ala qalibin فنزعت منها ما شاء الله ثم اخذها ابن ابي قحافه ليروحني فاخذ منها دلوا او دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم اخذها ابن خطاب فلم ارى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعصا حديث هنا من cikin البخاري ومسلم Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi bacci sai yayi mafarki mun san mafarkin annaba gaskiya ne wahayi ne na Allah subhanahu wataala garanti ne tabbas ne kisa sayyidina Ibrahim alaihi salam da ya gani a cikin mafarki cewa yana yanka dansa yazo yake kokarin aiwatar da shi saboda in sun gani a cikin mafarki kawai su aiwatar wahayi yace ra'aituni ala qalibin na ganni akan wata rijiya in an ce qalib ta bambanta da albi'ir albi'ir rijiyar da aka tone ta aka gine ta aka daura bakin ta qalib kuma rijiyar da aka tone ta ba a daura bakin ta ba aka barta tana ruwa na zaizayanta wannan ana kiranta qalib annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ganshi a irin wannan rijiya yace fa naza'tu minha ma sha Allah sai na ja ruwa daga wannan rijiya da ba a daura bakin ta ba gurgurdan abin da Allah ya ni sai ni zan ja ruwa a wannan rijiya yace fa akhadha ibn abi quhafa sai dan abu quhafa yazo ya karbi wannan jan ruwa daga gurina a wata riwayar liwawihani dan ya hutar da ni fa naza'a min hadha nuban aw dhanubai da yazo ya karbi wannan jan ruwa daga gurina sai ja guga daya daga rijiyan ko kuma guga biyu wa fi naz'ihi da'fu amma cikin jan ruwan da yayi daga wannan rijiya akwai rauni wallahu yaghfiru lahu da'afahu Allah zai gafarta masa raunin sa thumma akhadha ibn al-khattab sai dan khattab yazo ya karbi wannan jan ruwa a gurin sayyidina abubakar daga wannan rijiya annabi yace falam ara abqariyan minan nas yafri fariya ni tunda nake ban taba ganin jajirtaccen mutum nagartaccen mutum zakakurin mutum irin sayyidina umar da yake nagartaccen aiki irin nasa ba yazo ya karbi dan ruwa a gurin sayyidina abubakar yayi nagartaccen dan ruwa mutane suka sha suka koshi dabbobi suka sha suka koshi yace hatta zaraban nasa bi'atan asai da mutane suka sha suka je suka huta suka kai raƙuman su gurin sansanin su su ma suka je suka huta wannan yana nuna maka yanda sayyidina umar ya mamayi garuruwa masu yawa wanda suka shiga karkashin ikon musulmai kuma aka zauna cikin aminci cikin walwala cikin daula cikin nishadi babu tsoro ba firgici kowa yana gani ana masa adalci a jagorancin sayyidina abubakar har dabbobi ba mutane kawai ba in mun kula da wannan hadisi na annabi zamu fahimci ishara ta annabi akan jagoranta al'umma da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine ya fassara shi da wannan jan ruwa malamai sun fassara jan ruwa da annabi yayi a wannan rijiya na mafarkin da yayi sun fassara shi da jagorancin da annabi yayi wa al'umma gurgurdan yanda Allah ya nufa sai abubakar yazo ya karbe shi abubakar kuma da yazo yace sai ya jago ga dai ko guga bi kenan yayi shekara dai ko shekara bi da aka duba aka ga sayyidina abubakar yayi shekara bi shi yasa wasu malaman hadisin suka ce cewa ya jago ga dai ko guga biyu wahani ne daga marawaicin hadisin wanda yake tabbas shine ya ja guga biyu tunda abubakar shekara biyu yayi kenan yanzu an fassara jan guwa na guga da me da shekara to abubakar yayi shekaru biyu ka kenan an fassara shi da me jan ruwa guga biyu yana daidai da shekaru biyu da sayyidina abubakar yayi sai ce a jan ruwan da abubakar yayi akwai rauni me yake nufi da rauni ai lokacin jagorancin sayyidina abubakar an samu matsaloli ba daga abubakar din aka samu matsalolin ba yanayi da ya samu kansa a ciki wasu sun yi ridda da yawa wasu sun hana zakka wasu kuma sun bi mabiya sun bi wanda suka yi da awan annabta kaga wannan sai jefa daular musulunci cikin halin niyasu kuma sai Allah ya tsamo ta da nagartan shi sayyidina abubakar din Allah ya yarda da shi to cewa da annabi ya fi nazihi da'af raunin ba zai koma kan abubakar ba saboda ai shi yayi kokarin kakkabe wannan raunin raunin zai koma ga yanayin da ya samu kansa a ciki to sai annabi ya ce sai sayyidina umar ya zo ya karbi wannan jan ruwa tunda yake bai taba ganin nagartaccen mutum wanda ya nagartaccen aiki irin na sayyidina umar ba kuma hakan ya faru lokacin sayyidina umar musulunci ya je inda bakka zato bakka tsammani ya je yankin farisa ya mamaye farisa farisa ta zama yankin musulmai har ma tarki ta zama yankin laraba daga baya ya je yankin rumawa har yayi Allah ka tafi afirka duk a lokacin sayyidina umar Allah ya yarda shi to kaga wannan shine ma'anan maganan annabi bai taba ganin nagartaccen mutum da yake nagartaccen aiki irin na sayyidina umar ba to anan da sayyidina abubakar yake cewa bi gairi amri nabi ka yana nuna cewa ba wai nassi bane yazo daga annabi cewa Abubakar ka zama jagora bayana bayan ka Umar amma akwai isharori mun fahimci bayani ba nasi kai tsaye amma akwai ishara daga annabi dake nuna cewa Abubakar shi zai zamanto jagora bayan rasuwan annabi Umar kuma shi zai zama jagora bayan rasuwan Abubakar kuma hakan ya faru kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara yace walam urid bidhalika illa salahahu ya Allah wannan abu da nayi wannan mataki da na dauka ba komai nake nufi ba sai jaruwan su sai alheri ya koma gare su wato su zamanto nagartattu su jaru al'amarin su ya miƙe kan tafarki shi yasa na zabi Umar na ayyana shi ya zamanto jagoran su wa khiftu alaihimul fitna sannan kuma naje musu tsoron fitina kar in tafi ban ayyana wanda zai mai gurbi na ba a samu fitina a bayana ai ta ce ku ce su waɗannan suna gawa ne fitancanta waɗancan suna gawa ne fitancanta waɗancan suna gawa ne fitancanta sai kuma abin ya haifar da fitina to nan naje wa tsoro yasa naga gabanin na koma gare ka ya Allah gara na ayyana wanda zai mai gurbi na yace wajtahattu lahum ra'ayi fa wallaitu alaihim khairahum nayi ta iya bakin kokari na wajen fito da ra'ayi na wannan yasa na jagorantar akan su wanda yafi su alkhairi na jagorantar akan su wanda yafi su alkhairi kenan sayyidina Umar shine yafi su alkhairi bayan sayyidina Abubakar kuma dalilai da dama sun tabbatar da haka din akan fifikon sayyidina Umar akan sauran sahabbai in ka dauke sayyidina Abubakar Allah ya dada su gaba da. Akwai hadisi na Abdullahi dan Umar. Allah ya dada shi. Yace mun kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ba ma daidaita Abubakar da kowa, ma'ana muna daukan Abubakar can sama top. Ba ma ganin wani ya kai tsaransa, balle mu daidaita shi da shi. Ba ma daidaita Abubakar da kowa, sai kuma mu taho ƙasa. Muzo Umar shi ma ba za mu daidaita shi da kowa ba bayan Abubakar. Sai mu taho ƙasa muzo kan Uthman shi ma ba za mu daidaita shi da kowa ba bayan Abubakar da Umar. Sai mu bar sahabban Annabi ba ma fifita wani akan mu. Kaga wannan a zamanin Annabi. Suke yi kuma Annabi bai tanka musu ba. Kenan Annabi ya yarda da cewa a al'ummar sa ba wanda ya kai Abubakar falala. Shi yasa sahabbansa da bar sa daidaita wani da Abubakar yayin shiru bai ce komai ba. Sai suka yo ƙasa bayan Abubakar ba sa daidaita kowa da Umar ba sa daukan wani tsaran Umar sai suka karewa ƙasa bayan Abubakar bayan Umar ba sa daidaita kowa su dauke shi a matsayin tsaran Uthman a zamanin Annabi Annabi kuma bai tanka musu ba inji Abdullahi dan Umar Allah ya dada su kaga wannan ta zama me sunna taqririyya Annabi ya tabbatar da su bisa hukuncin su na fifita Abubakar akan kowa cikin al'ummarsa bayan Abubakar Umar bayan Umar Uthman Annabi ya tabbatar da su kan wannan to shi yasa anan sayyidina Abubakar yace fa wallaitu alaihim khairahum sai na jagorantar da mafi alkhairin su akan su kenan wannan zabe da yayi sayyidina Abubakar yana bayyana wa ubangijinsa da yayi zaben tumin dare ba saboda sayyidina Umar ya fi su alkhairi wannan zai nuna maka cewa idan za a zabi shugaba cikin al'umma an fi so a zabi wanda ya fi su falala wanda ya fi su alkhairi wanda ya fi su addini wanda ya fi su imani wanda ya fi su takawa saboda in an zabi wanda ya fi addini ya fi takawa ya fi imani shi zai musu nagartaccen jagoranci ba zai rubda ciki kan dukiyarsu ba ba zai tauye musu haƙoƙinsu ba zai musu duk abin da suke bukata gurgurdan ikon saboda imaninsa saboda takawansa za su hana shi saba wa Allah akan al'ummar da yake jagoranta kakenan wanda yafi cancanta ya zama jagora cikin al'umma shine wanda yafi su addini wanda yafi su imani wanda yafi su alkhairi wanda yafi su falala shine isharar da Abubakar yake cewa fa wallaitu alaihim khairahum sai na jagorantar da mafi alkhairinsu a kansu wa aqwahum alaihim wa ahrasahum ala ma arshadahum ina ga waɗannan lafuzza guda biyu da sayyidina Abubakar yayi kamar lokaci ba zai ba mu dama mu yi bayanin su ba za mu jinkirta bayani kansu sai Allah kai mu halka ta gaba sai mu dasa aya a wannan gaba sai Allah ya kai mu haduwa ta gaba abubuwan da muka karanta na dadai Allah ba mu ikon amfani da amfana da shi da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh